Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa wata kungiya mai kokarin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da ake kira IDFE a takaice na hado kan musulmi da kristoci a wasu jihohin da ke fama da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci a Najeriya.
Shawara shine daya, mu yi hakuri da juna. Na biyu, shi mu yafe ma juna. Na uku kuma, mu taimaka ma juna, mu saya domin wani.
Za ku ji karin bayani, sannan Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da shirin na kasa ba kasawa ba. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridin kasar Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare da Baba Yakubu Makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta dauki mataki a hukumance a jiya Laraba na ficewa daga wata dadaddiyar kungiyar kasa da kasa a wani yunkurin rage tsadar farashin aikawa da kananan kaya a kasashen waje daga nan Amurka. Wasikar sanar da ficewar Amurka a hukumance daga wannan kungiya da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aikewa kungiyar da ake kira Universal Postal Union ko kuma UPU a takaice. Martani ne akan abinda gwamnatin Trump ta dauka a matsayin rashin adalci da China take amfani da shi sosai, da ma wasu kasashe kamar Faransa da Jamus wanda su ma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwancin yanar gizo. Bisa tsarin aikawa da kaya na kasa da kasa da ake amfani da shi yanzu, aikawa da kaya daga China zuwa Amurka yana da arha fiye daga nan Amurka zuwa can China din. Bisa ga cewar wani jami'in Amurka, kasar China tana amfani da farashin aikewa da sako ko kuma tana amfani da farashin aikewa da sako na kasa da kasa a daidai wannan lokaci. Tana amfani da hakan tana shigowa da kayayyakin jabu da kuma miyagun kwayoyi zuwa nan Amurka. Karamin ministan harkokin waje India ya yi murabus biyo bayan zargi da mata 'yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babban jaridar kasar, sai dai ya yi watsi da wannan zargin yana cewa ba su da tushe. Murabus da MJ Akbar ya yi shi ne mafi girma da aka fara gani a India tun bayan fara gangamin nan mai take nima ko kuma wato Me Too wanda ake yi a India, inda mata da suke zargin mashahuran mutane a sashen kafafen yada labarai da sashen nishadi suke cewa sun nemi su yi lalata da su. Ya ajiye aikin nasa ne wuni biyu bayan ya shigar da karan wata 'yar jarida Priya Ramani a kotu akan yunkurin bata masa suna, macin farko da ta fara zarginsa da neman yin lalata. Matan da suke zargin Akbar da aikata ba daidai ba sun hada ne da mata 'yan jarida waɗanda suke rike da mukamai wanda suke taka muhimmiyar rawa a masana'antar yada labarai a ƙasar ta India. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yana buƙatar murya da hoton bidiyo idan akwai su, wanda hukumar tattara bayanan sirri ta Turkiya za ta kawo akan ɓacewar ɗan jaridan Saudiya mai zama a nan Amurka, wanda jami'an Turkiya ɗin suke cewa wasu da Saudiya ta aiko su ne suka kashe shi a ofishin jakadancinta a Istanbul kana suka yi gunduwa-gunduwa da gaɓoɓinsa. Wannan buƙatar da Trump ya gabatar a fadar White House tana zuwa ne yayin da ya bayyana goyon bayansa ga Saudi Arabia da dadiyan abokiyar Amurka, kuma ya ce yana sa ran yana ganin za a kammala binciken da ake gudanarwa na ɓacewar Kamal Khashoggi kafin ƙarshen wannan mako. Saudiya dai ta musanta kashe Khashoggi. Da aka masa tambaya abinda zai yi idan binciken Saudiyyar ta tabbatar da shugabannin kasar Salman da kuma Yarima Muhammad bin Salman suna da hannu a wannan kisar, Trump ya faɗa a tashar talabijin mai watsa harkokin kasuwanci ta Fox a baya, yana cewa yana kyautata zato za su dauki matakan da suka dace. Bayyana ra'ayi da Trump yayi na zuwa ne a lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gama ziyarar da yake yi a Saudi Arabia da kuma Turkiya domin tattaunawa da shugabannin Saudiya da kuma Recep Tayyip Erdogan na Turkiyan da shugaban wato da karbin minista na harkokin wajen Turkiya akan bacewar Kashogi wanda aka masa gadi na karshe a rana na 2 ga watan Oktoba yana shiga ofishin jakadancin Saudiyar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara gudanar da binciken musabbabin mutuwar akalla mutane 7 a cikin wata zanga-zangar bayan zaben kasar Zimbabwe. Andrea Mungeri ya yi hira da muryar Amurka bayan da ya bada bahasi gaban kwamitin binciken, inda ina cewa ina bakin ciki da faruwan abin da faruwan wannan lamari. Ina fatan
Babaya kuma makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, wata kungiya mai fafutukar ganin an samu wanzuwar zaman lafiya a jihohin da ke fama da rikice-rikice musamman masu nasaba da addini da kabilanci ta yada zango a jihar Taraba. Kungiyar mai suna IDFP a takaice ta tattaro kan musulmi da kristoci a wani gangami domin ganin an kara samun fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga birnin Jalingo.
Yayin wannan gangami na kawo fahimtar juna, tawagar cibiyar ta ka gudanar da taron nema a garin Gembu da ke yankin Mambila, inda aka tattaro masu ruwa da tsaki. To a mako da farko sai da suka ziyarci mai martaba lamda Mambila Dr. Shehu Audu Bajo, inda ma basaraken ya yaba da wannan kokari.
Tura suka ce necessity is the mother of invention. I'm very sure forum na kunan waɗanda suka yi zanna suka kirkiro wannan sun duba yanayin duniyan na yadda take. Crisis tana faruwa all over, and kuma causes na crisis din they are numerous, but da ba za mu enumerating ba.
Hajiya Salamatu Ibrahim na ko cikin jami'an wannan cibiya da ke mafafutu gangan an samu zaman lafiya a Najeriya.
Sunana Hajiya Salamatu Ibrahim, ni ce sakatariya ta Central Coordinating Council na wannan kungiya na wato wannan hadaka ta musulmai da kristoci da suka zo tare don su ga cewa mun zauna lafiya a Najeriya. Muna ta kokari yanzu banda wannan taron da muke a nan Taraba, da akwai wa'anda a yanzu masu ma suna Kaduna suna shigen irin wa'annan tarurruka na inda za a kawo kristoci da musulmai su zauna a tattauna shin me yake kawo rashin zaman lafiyar nan, shin ya za a yi a maganta wannan rashin zaman lafiya, shin me ya ma kawo shi, tunda dai da can an sani cewa tun asali banda ƴan shekarun nan na baya haka muke zaune lafiya a jihohinmu da musulman da kristoci babu irin wa'annan tashin hankula.
Shi ma wani mai bishara Pastor Ibrahim Joshua da muka namcewa yayi
wannan gingimu da ya kamata mu zo mu wayar da kan mutane. Na ukun sa kuma shi masarautan garin nan ya kamata mu zo mu karfafa su don suna babban kokari na kawo jama'a da addinai daban-daban, al'adu daban-daban su zama lafiya. Saboda haka shi yasa muka ce dole ne mu zo nan mu zo mu jaddada batu na zama lafiya da ya kamata kowa ya zama lafiya.
Jiha Taraba na da kaurin suna a tashin hankula, batun da jami'ar cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Leo A. Solomon ke cewa dole fa a tashi tsaye
don taimakon Allah za mu yi nasara wannan tafiya. Shawara shine daya, mu yi hakuri da juna. Na biyu shi mu yafe ma juna. Na uku kuma mu taimaka ma juna, mu saya domin wani. Na biyar shine Allah ne ya halici kowa, kuma halitan kowannan Allah ne ya san inda kowa nashi yake. Mu hada kai tare mu gina kasar nan, mu samu salama wanda zai taimaka ma domin cin gaban abubuwan da muke bida daga gwamnati da kuma mutane kaman kai.
Koma da menene dai, fatan talaka shine Allah ka karshen irin tashin hankulan da kan jawo asarar rayuka da dukiya a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
kamar Allah yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 10 kuma ci gaba da sauraron wannan waka zaman lafiya shine ci gaban Najeriya dai tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma da shirin nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba shirin da ke ba mutanen da ke fama da tawaya damar bayyana cigaban da suka samu a rayuwa ko matsalolin da ke addabar su a harkokin su na yau da kullum. Ni ne Sulaiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga waɗanda ke biye da mu a makon jiya mun fara zantawa ne da Alhaji Laminu Gwanda, wani ɗan jarida mai saman kansa da ke gidan rediyon Sarauniya Maraɗi, wanda Allah jarabce shi da matsala a kafafunsa amma kuma ya dage haikan wajen neman na kai. To a yau Alhaji Laminu ya tabo batutuwan da suka shafi sha'anin karatu da kuma irin matsalolin da nakasassu ke fuskanta a kasashe masu tasowa inda wasu kungiyoyi ke korafin ana gwadawa nakasassu wariya.
Irin wannan bambanci ko wariya da zan ce ya shafi fannoni daban-daban ne. Kaga dai akwai rashin samun ilimin boko da ma rashin samun aikin yi da matsaloli na fannin kiwon lafiya za ga asibitoci wani lokaci ana nuna ma nakasassu mata wariya da dai sauran abubuwa na samun damar shiga a dama da su a cikin rayuwa ta yau da kullum. Yanzu daga bisani ana samun kungiyoyi daga waje da suke shigowa suke hada hulɗa da ma'aikatar kula da al'umma wato ta social. Ana ɗaukar yara nakasassu a sa su sai karatu dai yawanci za ka ga dai su proje ko su shirye-shirye da ake da su musamman na kasashen waje tun daga irin su Handicap International din nan su wato Humanity Inclusion da dai sauransu za ka ga suna magana ne akan karatun yara nakasassu da haka wanda ba su samu damar yin wannan karatu ba a can baya su sun rasa wannan dama ne yanzu kuma ana gurin a ga cewa lallai duk da nakasar amma sun samu ilimi to wannan yasa yanzu gaskiya ana dan samun sauki musamman da kasassu matasa suna samu su yi karatu wanda a da ba sa samu yanzu ana samu wannan damar shi ilimi ko da baka samu kai aikin gwamnati ba akalla wata dama ce gare ka da zaka tallafa rayuwarka zaka iya samu aiki mai zaman kashi ko ma ka kirkiri wata kungiya ko wani abu zaka samu tallafi na yin ko din su wato kananan sana'o'i ne ko dan su abubuwa dai masu kama da hakan da haka ta fannin gwamnati dai kokarin da take shine yarda da take irin waɗannan kungiyoyi idan su zo ta amince su shigo su ba da damar yadda za su tallafa mana kasassu su samu horo na samun ilimi da sana'o'i da sauransu wannan shine abin da yake faruwa wanda a da gaskiya babu amma yanzu an dan fara samu amma kuma ya kamata a ce abin ya wuce haka musamman bangaren ita kanta gwamnatin ya kamata a ce an samu nakasassu suna da dama fiye da irin wannan domin gaskiya mafi yawancin dawainiyar su wannan kungiyoyi ne suke kuma shi kasan proje magana ce ta lokaci idan lokacin da kai dai masa yayi shikenan zai dakata ya rufe ayyukan sa ya koma kasar da ya fito ya kamata a ce ana samun su ainihin gwamnati tana tallafawa koda ba fiye da projen ba to akalla ya zamana tana yin rabin abin da shi wannan proje yake yi don a samu tunda gurgudu ana samun wato damar baki idan mutum yana da ilimi a yanzu zai iya samun damar da zai yi wani aiki da zai sauransu ina ganin wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a yadda dai ni nake kallon yanayin da ake ciki a yanzu fannin wato nakasa a idan hukuma
ta wace hanya kake ganin nakasassu za su iya tilastawa mahukunta su amince su ba su hanyar shiga dama harkokin mulki ko waɗanda suka shafi tafiyar ƙasa
to abubuwan da nake ganin ya kamata nakasassu su yi domin ganin cewar an rika damawa da su akan wato al'amuran ƙasa na yau da kullum gaskiya bai wuce kokarin ganin cewar sun fito da kansu a cikin jama'a ba ta hanyar wato na farko dai dole su yi kokarin ganin cewar sun yaƙi ɗabi'ar barace-barace a tsakanin su a matakin kungiya da matakin hulɗar kungiyoyi na waje da kuma kusantar al'amuran gwamnati da sauransu musamman a lokutan siyasa sai ku ganin cewa lalle sun gabatar da bukatunsu ga duk wasu 'yan takara da ake da su domin su magance musu matsalolinsu duk da yake dai alƙawarin 'yan siyasa ba kasafa yake cika ba sannan baya ga kokarin matakin yakar ɗabi'ar barace-barace har ila yau kuma akwai bukatar ganin su kansu sun tashi tsaye haikan wajen samar da jari yadda za su samu jari ko ta hanyar rance a bankuna ko kananan cibiyoyi na bayar da rance irin microfinance din nan domin su dogar da kansu bangaren sana'o'i da kuma wasu ayyuka da sukan koya na hannu ko wasu gyare-gyaren na'urori ko dai wasu abubuwa wannan zai sa a rika ganin tasirinsu a cikin jama'a a rika sanin cewa lallai su ma suna da irin gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen ci gaban al'umma ba wai kawai su tara hannu a basu ba sannan wani abin kuma shine irin yadda ya kamata sai kokarin ganin cewa suna kakkafa kungiyoyi masu zaman kansu kamar ONG da za su yi hulɗa da wasu takwarorinsu na waje da za su yi musayar fasaha kai ƙarfi ne dabara ta yadda idan suna da fasaha ko ilimin yin wani abin to su samu wanda za su rika ɗaukar nauyin tallata abin a waje ko samar da yau ta hanya da za su rika yin kasuwanci na ƙasa da ƙasa idan sun sarrafa wani abu da suka koya suka iya ko sun ƙera wani abu haka da dai sauransu tunda akan samu waɗanda sukan iya abubuwa na hannu harkar artisana kenan da dai sauransu kaga ta waɗannan hanyoyin za a san wato irin abubuwan da suke yi har ma da abin da ya shafi wato harkar lambuna wato irin petit jardin haka da sauransu da kuma abin da ya shafi ma kiyo da sauransu duk waɗannan abubuwa idan ya zamana cewa suna yin su akai-akai suna kuma kokarin hada hulɗa da kungiyoyi na waje game da yadda za a tallata musu ko za a yi hulɗar musayar fasaha ko musayar cuɗanin cuɗeka da su to kaga wata wannan za su ci gajiyar yadda za a rika damawa da su a cikin harkoki ne da kullum kada su tsaya kullum sai wato an zo an ba su wannan ba zai kai su ga su haifar da dami ido ba wannan ina nufin kamar da kasassun da suka manyanta kenan suke da shekaru da dama ga bangaren matasa ko lalle ne iyayensu da waɗanda suke hannunsu sai kokarin ganin cewa lalle sun sami ilimi na zamani domin duniyar nan kullun ci gaba take kuma kullun gudu take sannan kullun ilimi ne kadai yake yin tasiri yake baka damar yadda za a rika damawa da kai fage na duniya ma ba ma sai a ƙasa a matakin ƙasar ku ba saboda haka a tabbatar da cewa an ba su wadataccen ilimi na zamani don su kai ga cikar burinsu ne da za a rika gwagwarmaya da su a yanayi na wato fasaha da kuma ƙere-ƙere da dai sauransu
Alhashin Laminu Gwanda Sarauniya Maraɗi menene ra'ayinka game da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba
gaskiya wannan shiri na nakasa ba kasawa ba da VOA Hausa ta samar gaskiya shiri ne da ke da matukar muhimmanci da zai karfafa gwiwar matasa nakasassu da ma dai waɗanda suka kwambiyu a yanayi na zamantakewa ta yau da kullum game da yadda ya kamata su tunkari rayuwar su. Kada mutum ya dauka cewa dan yana da nakasa shikenan rayuwar shi ba ta da wani tasiri, rayuwar shi ba ta da wani tagomashi ko kuma ba ta da wata darajar da zai nemi ganin cewar alakul halin ya yi gogayya da rayuwar shi ta yau da kullum. To kaga ta irin wannan shiri babu ko shakka za a sami biyan bukatar da ya kamata a ce matasa na kasassu sun samu wajen yaki da barace-baracen na kasassu da ma daidai wasu abubuwa na mutuwar zuci. Gaskiya shirin ya zo lokacin da ya kamata idan aka kalli da rayuwa take a yau da kullum musamman a kasashenmu, domin dai lokaci ya da ya kamata a ce an yi watsi da wasu abubuwa da suka danganci bara ko maula ko wani abu haka. Ya kamata a ce dan adam ya samu hanyar da zai gudanar da rayuwar shi a cikin izza da isa da jin cewa shi ma wani ne.
To ma sauraron mu, a nan shirin na yau ke kammala. A madadin bakonmu Alhaji Laminu Gwanda, dan jarida mai zaman kansa da ke Maradi, da dukkan abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ya ba mu alfairin sa, sai a wani satin.
Ya halitta dai dai a bisa kwakwalwar ta baya juyayi bai yi kwakwarma ya da kowa ba hauti na kasa ba za ta sauka sawa.
Kage da Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Ghana.
Sharhin jaridun na yau ne da jaridar The New Crusading Guide, wacce babban labarin ta shine wani sabon karar na kuɗi Ghana Cedi miliyan 25 akan kanadin Japan. Sai kuma tsarin ilimin nan na mai zango biyu ya ceto ɗalibai na ƙananan makarantun sakandare 200,000. Jaridar Daily Dispatch, kasar Ghana na bukatan shugabanci ɗaya na shekaru 6. Ghanaian Times, an yi wata arangama a Adesina inda mutum 7 suka samu raunuka daga harbin bindiga. Sai kuma wannan labarin har yau a Ghanaian Times, shugaban ƙasa ya karɓi bakuncin jakadu guda 7 sabbi. Sai kuma kwakuba ko ya kai karan Kennedy a Japan, yana kararsa da bata masa suna akan haka yana bukatan ya biya sadiyar Ghana Cedi miliyan 25. Har yau dai jaridar Ghanaian Times yana dauke da wannan labarin na adadin hankuri da gwamnati yayin da take daidaita tattalin arzikin kasar. Mataimakin shugaban kasa ne ke kira ga al'umman kasar Ghana. Daily Guide, Hamidu na binciken badakalar kuɗi dola biliyan 155 wadda ake zargin cewar an bi wata hanya da shi. The Ghanaian Observer, cikin watanni 20 muna yin abin da aka kwashe shekaru 60 ba a yi ba. Har yau dai Ghanaian Observer ta buga wannan labarin a tashi ko kuma dai a kaucewa Muhammad wadda dan cin hanci ne da karɓar rashawa. Guzi Tano ne ya faɗi haka. Bari kuma duba jaridar Daily Dispatch. Sunan Rojo Metanono ya bayyana akan zargin da ake na kaucewa da kuɗin gudanar da wasu ayyuka. Da jaridar Daily Graphic da muka kammala sharhin jaridun na yau da babban labarin ta maganar wato sabbin jihohi yana tangal-tangal. Jaridar ta ce sabbin jihohi kamar jihar Arewa maso gabas da ake niyan kirkirowa a jihar Arewaci da kuma jihar Oti a cikin jihar Volta na ci gaba da samun jayayya daga wani sashi na mutane, duk da cewar hukumar zaɓe na dab da gabatar da jefa ƙuri'a a waɗannan yankuna. Wani mutum ya yi wa matarsa sanda da esa ya kashe su har lahira, sa'an nan akwai wasu ƴaƴan nasa guda 3 a cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai. Jaridar ta ce wannan mutum dai dan shekaru 32 da haifuwa Kwame Obe ya kai wannan hari ne inda ya farwa matarsa har ya kai ta lahira da sanda sa'an nan da ƴaƴansa guda hudu waɗanda su kuma ya rinka yi musu sanda a yankin Mamakwa kusa da Dancira Jan Kubu da ke cikin jihar Tsakiya. Ridwanul Allah Mukhtar ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra.
To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum. Na fatan kuna lafiya murya Amurka. To sannan mu fa da irin wannan abun kunya da kasar Saudiya ta janyo wa musulunci. Ba yau sun dade suna ciwa musulunci to Afriya amma yau sun yi wa kansu. Tunda yaki a Yemen yara kananan makaranta ma an taba kai musu haji. Wannan abu ne da bai shafe ku ba mutane da kasar su. Kun zuga mutanen Syria sun yi kashe-kashe sun kashe junan ku. Saudi Arabia da Qatar da Dubai kama iyaka ku kulle mutanen nan suka riga shiga Dubai. To yau dan kasar ku da kike sukan ku kuma kun kama shi kun kashe.
Assalamu alaikum. Na magana Alhaji Hayatu Sokoto ga lokar Gombe. Ina kira da Jannan Muhammadu Buhari gaba dai lacciro. Shatar in Allah ya so muna tare da kai 100% ba mu tare da tanku.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ajarin Mayya jihar da Kwaro jamhuriyar Niger. Daga Accra Ghana. Ra'ayina shine hakika mun ji magana ta tsara iyali. Tsara iyali suna da kyau. Mu wani tsarin tsara iyalin nan ana son a shi shige cikin addinin saboda sai wasu na ci a ƙayyade iyali. Ƙayyade iyali nan shi ne mu gane abin da aka nemi. Ƙayyade iyali sai daga an ce wai mace daga za ku zuwa guda haihuwa biyar a bawa shi haka nan ko har kuma wasu na ci a haihuwa uku daga nan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Matakin da gwamnatin jihar Muhammadu Buhari kake ɗauka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa mu ƴan Najeriya muna farin ciki da shi. Kuma ya kamata wannan gwamnatin ta jihar Muhammadu Buhari matuƙar ta tabbatar da mutum ya saci dukiyar al'umma. To muna so a gaggauta kai shi kotu domin a yi masa hukunci mai tsanani domin in zama darasi ga sauran ƴan siyasarmu na Najeriya.
To da kuma haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
Amurka ta ɗauki mataki a hukumance a jiya Laraba na ficewa daga wata daddaɗiyar kungiya ta ƙasa da ƙasa a wani yunkurin rage matsalar ko kuma tsadan farashin aikawa da ƙananan kaya da ƙasashen waje zuwa nan Amurka. Wasikar sanar da ficewar Amurka a hukumance da ma'aikatan harkokin wajen Amurkan ta aika wa kungiyar da ake kira Universal Postal Union ko kuma UPU a takaice martani ne akan abin da gwamnatin Trump ta dauka a matsayin rashin adalci wanda China ke amfana da shi sosai a wadda kuma wasu kasashe kamar Faransa da Jamus wanda su kuma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwar yanar gizo. Karamin ministan harkokin wajen Indiya ya yi murabus biyo bayan zargi da mata 'yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babban jaridar kasar. Sai dai ya yi watsi da wannan zargi da suke mai yana cewa ba su da tushe. Murabus da MJ Akbar ya yi shi ne mafi girma da aka fara gani a Indiya tun bayan farawa gangamin nan mai take nima ko kuma wato Me Too wanda ake yi a Indiya inda mata masu yawa suka fito suna zargin mashahuran mutane a sashen yada labarai da nishadi sun yi lalata da su.
To a gaida Baba Yakubu Makeri wanda kamar yadda kuka ji shetani gabatarwa da kuma Solomon Abodi hada mana shirin baki ɗinsa sai kuma injiniyan mu Daryl Smith. Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma anjima a shirin mu na ranar da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 5 kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage. sannan kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video za a yi zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. kafin nan Mahmud Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.